الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Cikin nan ba sai fa wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ci gaba da karatun mu na tafsirin alqur'ani mai girma daga wannan masallaci mai albarka na Miyetti a wannan anguwa ta Bolari a cikin garin Gombe. Har yanzu ba mu gushe ba, muna cikin suratu Qaf. A jiya mun karanta ayoyi har zuwa aya ta, ina jin ta 8 ko, watakila saboda alakan zance za mu sake tashi na daga kan aya ta 6, daga nan sai mu yi gaba insha Allah. Kafin nan akwai waɗanda suka ruwaito a suka rubuto addu'o'i a koce take cewa taimaka musu da addu'a, kamar unguwarsu suna fama da barayi, imana barayi suna yawan shiga. To wannan da farko za a yi addu'a, kuma a yi kira ga mahukunta a dinga daukan mataki akan irin wannan, saboda galibi irin wannan barayin yara ne na cikin anguwa, ba wa barayi ne da suke tsallakowa daga nesa ba, yawanci barayi ne na wayoyi, barayi irin wannan abubuwan ko su saci mashin ko makamancin haka. To wannan lallai akwai bukatan su yan anguwan su hada kai, masu kirkiro yan banga, yan vigilante na anguwa, ko kuma su nemi taimakon jami'an tsaro. Sannan akwai wacce take cewa taya ta da addu'a, akwai yaronta wanda bashi da lafiya, yana fama da ciwon farfadiya, ya fita yau shekara 4 kenan ba labari. To Allah ya bashi lafiya, Allah kuma ya bayyana shi. Sannan kuma tana da wani yaron wanda shi yana da kuɗi amma ba ya taimaka mata, ko kiranta a waya ba ya yi, ya gaishe ta. Kaga wannan inda abinda ta faɗa haka ne, yana da kuɗi baya taimakonta, ko ya daga waya ma ya kira ta, mama ina kwana baya yi. To wannan alamu ne na tabewa. Duk mutumin da iyayen shi suke fushi da shi akan wani abinda bashi da gaskiya a kai, ya saba wa Allah da manzo akan abinda ya saba musu din, to lalle yana cikin halaka. Duk abin da za ka yi a duniya kar ka taɓa yadda ka samu matsala da iyayenka. Dama namiji, iyaye, uwa da uba su ne mafiya girman haƙƙi a kan shi, mace kuma tana da ƙari namiji da miji, sannan kuma iyaye. Duk waɗannan a zauna lafiya da su, don Allah ya farin ciki da mutum. To Allah ta'ala ya shirye shi. Sannan galibi duk lokacin da ka saba da iyayenka, to tajriba na rayuwa ya nuna kai ma iyayenka za su baka matsala. Wani yake bada labari da ɗa ne da mahaifin shi da kakan shi suka je gona suna aiki. To irin can rana ta yi wurin azahar, lokacin da ake ɗaukan break a je a ci abinci ko a huta ko wani abu, sai jayayya ya shiga tsakanin ɗan da mahaifin shi, jayayya kuma sosai. Kakan yana zaune a gindin bishiya yana kallon su, bai ce komai ba. Karshe uban ya taso zai da kiɗan, ɗan ya ɗaga uban ya baka shi da ƙasa. Da ya ɗaga sai da ya nuna sama ya sauke shi, sai ya ƙara ɗaga uban ya ɗaga, sai kakan ya ce, kai bar shi, ni ma sau ɗaya ka da ni. Yace Allah maka albarka ka rama min. To kun ga nan abin da yawa baban shi ne yau gashi ma dan shi yana mishi wanda kuma Allah sai ya ba uban tsawon rai a gaban shi abin ya faru. Wannan wanda yake bada labarin ya san dan, ya san uban, ya san kakar, ba wai labari ne na teburi mai shayi ba. To shi yasa mutum ya ji tsoron wulakanta iyayen shi, shi ma ya yi saurari abin da iyayen shi za su mishi. Wanda a wanda ne kaina wanda na sani suna yawan fada da uban shi doki-doki, wani daga cikin abokan uban, irin abokai tun na yarinta sun taso ma a gari daya, a ƙauye daya, sai yake cewa manyan mutane, kar ku damu fada abin da wane ke baban shi, ma haka yi baban shi. Wannan wanda a gabana aka yi wannan labari. To saboda haka lallai iyaye girman su yana da matukar girma a wurin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma addinin musulunci. Sannan akwai da ce mahaifiya tana fama da rashin lafiya, ita ma Allah ba ta lafiya. Sannan akwai wata dattijiya, za ku tuna ta bara, wacce ta tashi da takardan ko magani ne tana neman, ko magani ne ko makamancin haka. To an ce wannan shekaran tunda aka fara karatu ma bata zo ba. To an bincika ashe bata da lafiya ne, har an je mu an gaishe ta, Allah ya saka musu da alkhairi. Ita kuma na addu'a Allah ta'ala ya bata lafiya, Allah ya saka fara ne. Akwai Malam Usman Dan Bauchi daga cikin yan media, yace shi ma a sa yarsa a cikin addu'a. Yace ku an sa ta a makaranta na hadda, Allah ya sa ta haddace alqur'ani mai girma da kuma sauran ya'yan musulmai gaba daya. Kamar da nace insha Allah za mu tashi a farkon aya ta 6, mai Allah yace
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج.
Ubangiji subhanahu wa ta'ala yace afalam yanzuru ila sama fawqahum, shin ba za su duba zuwa ga ainihin sama ba, fawqahum wacce take saman su, kaifa banainaha, su tambayi kawunansu yaya Allah subhanahu wa ta'ala ya gina wannan sama wacce take dauke da ababan mamaki. Wa zayyannaha, sannan muka kawata saman da ado na taurari. Wa malaha min furuj, sannan kuma saman babu wani tsagu da yake tattare da ita, wanda wata ran ta taba tsagewa an dinke ko an toshe. Al furuj shine ashaqqu bayna shay'aini, tsagewa. Kisa Allah ce allazi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basar hal tara min futur summarji'il basar karratayn yanqalibu ilayka albasaru khasi'an wa huwa hasir. Atakaice dina daga cikin mu'jiza da girman Allah subhanahu wa ta'ala idan ka kalli halittan sama. Sannan Allah sai ya fada cikin wata aya yace su masu imani, ulul albabi, masu ainihin hankali da zurfin tunani, suna ainihin ambaton Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Sai ce wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, suna kuma tunani dangane da halittar sama da ƙasa. Sai ce rabbana ma khalaqta hadha batilan, ya ubangiji baka halici wannan dan wasa ba, ka halici samai da kaisai ne dan gaskiya. Subhanak, sarki ya tabbata a gare ka. Wannan shine abin da ake so a kullum. In kaga wani abu na halittan Allah mai girma, kace subhanak rabbana ma khalaqta hadha batilan, abun ya kara maka imani, ka kara ganin girman Allah. Sai Allah ya ce ni
wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa ambatna وَأَنبَتْنَا فِيهَا وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ
الله يجي والأرض مددناها كساكم من شنقلاتا الذي جعل لكم الأرض فراشا وسماء بناء Allah shine wanda ya sanya muku kasa ta zama shimfiɗa akan ta kuke tafiya akan ta kuke kwanciya akan ta kuke zama akan ta kuke gine-gine akan ta kuke noma bata taba muku gardama ba babu ran da kasa ta tada tawaye ta bata yadda ai tafiya akan ta ba a ta sallama wa umarnin Ubangiji subhanahu wataala Allah ce wa alqaina fiha rawasiya sai muka ainihin kafa manya-manyan duwatsu a cikin kasa suka zama turaku wa ambatina fiha min kulli zawjin sannan muka tsirar da kowani irin nau'i na tsiro bahijin mai kayatarwa mai banƙayi da dama abinda dan adam ya shuka bai kai ɗaya ba cikin ɗari na abinda Allah shi da kanshi ya shuka su haka ne ko ba haka ba zaka ga iya abinda dan adam yake shukawa shine abinda ke cikin gari bishiyoyi a ce an shuka darbejiya ko an shuka kaza ko an shuka amma bishiyoyin da ke jeji ba kawo ganin su akai babu wanda ya shuka su yasa Allah ce wa ambatina muka tsirar da fiha a cikin kasa da min kulli zawjin daga kowani irin siffa ko kowani irin nau'i na tsiro bahijin mai ban sha'awa mai ban kai idan ka kalli yanda fulawa take za ka ta baka sha'awa shine bahijin kenan ko kuma ka kalli ciyawa ta yi kore shar sai ga tana bada sha'awa Allah ya ce tafsiratan mun yi haka ne dan jan hankali bi ma'ana mu ja hankalin mutane su gane girman Allah subhanahu wataala hakan ya ja ka zuwa ga bauta mishi hakan ya ja ka zuwa ga yawa Allah da'a wa zikira da kuma wa'azantarwa hakan ya zama wa'azi ne a gare ka ka ce kai wanda ya kera wannan abu lallai ya cancanci a girmama shi ya cancanci abota masa shi kadai ya cancanci a mishi da'a ya cancanci a aikata duk abin da yake a aikata a bar duk abin da yake a bari shine tafsiratan Allah ya halicci sama da ƙasa da duwatsu da bishiyoyi da abin da ka sani da wanda baka sani ba zuwan dare da rana tafsiratan dan jan hankali ya zama in ka kalli abin ya zama ya ja hankalinka zuwa gane girman Allah subhanahu wataala wa zikira da kuma wa'azantarwa likulli abdin ga dukkanin wani bawa munibun ko munibin ay kathiru rujuu ila rabbihi bitadabbur bawa wanda yake maida al'amari zuwa ga ubangiji da yawaita tunani wajen ganin girman Allah da kuma sanin darajar Allah subhanahu wataala shine abdin munib yasa Allah ya kira annabi Ibrahim innahu awwab wanda yake maida al'amarin shi zuwa ga Allah subhanahu wataala waɗannan ayoyi guda uku dama je mun karanta su ya maimaitawa muka yi shi yasa na fassara su a guje saboda suna da alaka Allah yana ta lissafa ni'imomin da ya mana ne Allah sai ya ci gaba da lissafi yace wa nazzalna minas sama'i ma'an
wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka fa ambatna bihi jannatin wa habbal hasid wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid rizqan lil 'ibad wa ahyayna bihi baldatan maita kadhalika al-khuruj
ubangiji subhanahu wataala ya ci gaba da lissafa mana ni'imomin shi da ababan da ya halitta dan mu ƙara sanin girman Allah subhanahu wataala yace wa nazzalna minas sama'i ma'an muka sassaukar da ruwa daga sama akwai anzala akwai nazzala anzala shine ya saukar nazzala kuma ya sassaukar ina fata an gane shi yasa ruwan sama Allah na sauko da shi ne yayi ta sauka ayi shi da karfi sai ya dan ragu ya ƙara dawowa da karfi ya dan ragu ko kuma ayi ta yayyafi wani lokaci ma a wuni ana yi musamman lokacin marka marka shine wa nazzalna minas sama'i ma'an kowanne kuma yana da amfani shi wa nazzalna minas sama'i ma'an muka sassaukar da ruwa daga sama mubarakan mai albarka dalilin saukar ruwan fa ambatna bihi jannatin sai muka tsirar da lambuna bihi da ainihin sababin saukan wannan ruwan jannat jam'i ne na janna shi yasa kalmar aljanna ma an sa aljanna suna aljanna saboda shuke-shuke da ke cikin ta da bishiyoyi ta zama kamar lambu yasa ko a yanzu in kana ganin wuraren da aka kawata su za ga ba abin da ake kawata wuri da shi yake kamar shuka a shuka abubuwa a ce an yi grass carpet wanda kuma ba artificial ba inda yanzu akwai grass wanda ka san wannan carpet din akwai su a stadium ba ainihin ciyawa bane ba na roba ne to a samu asalin ciyawan ta fi kyau sannan ga shuke-shuke nau'i daban-daban jannatin lambuna wanda abin da ke ciki tsinkan shi ake yi ba wanda ake girbe shi ba kamar mangoro kamar gwaiba kamar ayaba kamar lemu na tsami ko na zaki da sauransu shine jannat wa habba da kuma kwaya alhasid ay almahsud kwayan da ake girbewa to anan Allah na cewa ya saukar da ruwan sama dalilin saukar ruwan sama Allah sai fitar da jannatin ƴaƴan itace na lambuna wanda tsinkan su ake aci sannan wa habba alhasid da kuma kwayan da yake girbe ta ake kaman alkama kaman masara kaman gero kaman kaza ire-iren waɗannan shine habbal hasid duk waɗannan ni'imomi ne da Allah yayi yace wa nakhla da kuma dabino basiqatin dogaye aymar murtafi'atin dabino masu tsayi idan ka je wuraren da ake noman dabino kaman ko ana Afirka misali irin su Algeria ko kuma a ce irin kasashen gabar ta tsakiya irin Saudi Arabia ko Jordan da makamantansu idan ka ga tsayin wani dabino sai ka yi mamaki kuma ka gansu bila adadi dan anan za ka ga dabino ne kai kwaya daya a cikin gida ka ga can ma kwaya daya amma za ka ga dabino a jere layi layi iya kallonka kaga bamu da su anan to waɗannan dabinon da suke ga su da yawan gaske kaga gonan dabino bishiya ya kai dubu kaza kuma ga su dogaye masu tsayi sannan dabinon ma kuma mai dadi irin namu nan kawai na maliji ne yanda muke Afirka dabinon namu ma da Afirka Allah ya kyauta hatta dadin dabinon da ke can ba irin shi bane saboda me Allah ne barkan shi sani ina fata an gane wan nakhla da dabino ba su katin dogaye la talun kuma zaka dabino suna da ƴaƴa nadid ay mandudin kenan wanda yake dodo dodo ka ganshi turus haka abun sha'awa wannan akan wannan wannan akan wannan in ba Allah ba zai tsara wannan abu in ka ga inda dabino suke jeruwa zaka yi mamaki dan adam ba zai iya jera su haka ba ka ga dabino cinkus kuma gashi nan dewa a bishiya guda daya shine nadid ay mandudin kenan Allah sai ce duk waɗannan abubuwan da ya lissafa wanda yake mana yayi su ne rizqan lil ibad dan su zamo arziki ga bayi dan bayin Allah su ci su sha su more amma fa su bauta mishi ina fata an gane domin ka'idar ni'ima in Allah baka ni'ima shine ka gode mishi godewa Allah kuma ba kawai fadin alhamdulillah ba ka mishi da'a ina fata an gane in zaka yi ta fadin alhamdulillah kuma kana saban Allah ba ka godewa Allah ba sannan kuma Allah baya so ya maka ni'ima ka ki bayyana wannan ni'ima annabi ma da kanshi Allah ce da shi fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis ce ni'iman da Allah ya maka fahaddis ka bada labari a ganshi a bayyane kar ka zama mai mako ka zama matsolo ka san wani fa shi marowaci ne hatta kanshi ma ruwa yake wa kanshi ma ruwa yake wa kanshi to wannan haramun ne a musulunci hadisi ya tabbata manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allaha yuhibbu idha an'ama ala 'abdihi ni'matan an yara athara ni'matihi alayhi. Allah yana so in yi wa bawan shi ni'ima ya ga alamun wannan ni'ima a tattare da wannan bawan, amma kuma kar kai almubazzaranci. Sai sa ce Allah ce wala tusrifu, kar ku almubazzaranci, kar ku zamo marowata kuma kar ku almubazzaranci. Wa kana baina zalika qawama
wala taj'al yadaka maghlulan ila 'unuqika wala tabsutha wala tabsutha kullal basth fataq'uda maluman maysura.
Maluman mahsura ne ko fataq'uda mazmuman. Allah ce wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik, ma'anan shi shine karka zamo marowaci, karka dunkula hannayenka ko ka sa su a wuyanka, bi ma'ana ya zamo ne baka so ka sa hannu a aljihu, kaman habaici ne Allah yake. In aka ce karka dunkule hannunka, karka zamo dan dambe, shine karka zamo marowaci. In aka ce ai wani dan dambe ne, ana nufin marowaci ne, dan in dambe hannunsa a dunkule yake ko ba haka ba. Ko kuma a ce ai wani kancin gam ne ko kuma sufa gulu, haka ne ko? To karka zamo haka. Sai Allah ce wala tabsutha kullal basti, kar kuma ka saki hannunka shimfuda, haƙiƙarin shimfudawa shine almubazzaranci kenan. Inda ya kamata ka kashe 1000 ka kashe 2000, wannan haramun ne. Ina fata an gane. Shi yasa duk abin da zaka yi ya zamo akwai economic a ciki, akwai tattalin arziki, amma kuma babu ruwa. Ina fata an gane. Kar ka zama mai yaƙi da corruption ya takura kowa, garin yaƙi da corruption ne shi ya saka kowa cikin masifa. To kar kai irin wannan. To Allah sai ce rizqan lil ibad, yayi haka ne dan arziki ga bayi. Allah ce wa ahyayna bihi baldatan maita, wa ahyayna muka raya bihi da sababin saukan wannan ruwan baldatan maita, ƙasa wacce take ta mutu. Kaga ƙasa ta mutu, ciyawa ya bushe, dukkanin tsirrai irin su tafasa da wanene duk sun mutu, babu su babu alamun su, amma da an yi ruwa sai ga sun ƙara dawowa. Ba abin da zai baka mamaki da ikon Allah subhanahu wa ta'ala. Kun ga kaman mu nan a irin ƙasashenmu sai an yi kwanaki ana ruwa kafin ciyawa su fito, haka ne ko ba haka ba? Sai an ɗauki kwanaki kafin ga ciyawa sun fara fitowa, damuna ta fara nisa kenan, kaga tafasa suna fitowa ana har su girma. To amma a wasu ƙasashe, daga ciki akwai wasu yankuna a ƙasashen Larabawa, a ciki akwai Makka, in aka yi ruwa yau washe gari za ka ciyawa ta fito, in ba Allah ba zai tsara wannan abu. Haka tsarin da Allah ya tsara, da an yi ruwa sau ɗaya duk sai ga ƙasa ta koma kore shar. Abun yana da ban mamaki, amma mu nan sai an yi ruwa sau ɗaya, sau biyu, sau kaza, kafin ka ga alamunsu ma ya fara fitowa. Amma su can za a shekara ba a yi ruwa ba, saboda su can ba a cika yin ruwan sosai ba. Dama garin Makka ba wuri ne na noma ba, ba a ruwa sosai, ba kaman Madina ba. Amma in aka yi ruwan sau ɗaya tak, za ka hatta duwatsu sun fara komawa kwarashar. Saboda me? Saboda ikon Allah subhanahu wa ta'ala. Shi ne ma'anan wa ahyayna bihi baldatan maita. Yanzu wannan dutsen, dutsen liji, ai ka gan shi yanzu a bushe yake, amma da an yi ruwa ɗaya biyu ‘yan kwanaki sai ga ya koma kore shar. Waye shuka wannan ciyawan? Waye dawo da bishiyoyin da suka mutu? Allah subhanahu wa ta'ala. Sai ce to haka muke, kadhalikal khuruj, kamar haka ne fitowa daga cikin kaburbura masu ke. Ina fata an gane. Yadda ciyawa ta mutu da tafasa da duk wani tsirrai sun mutu, babu su, ba alaman su, amma in aka yi ruwa za su sake fitowa daga cikin ƙasa su koma sababbi, suna rayuwa kamar haka ran tashin kiyama. In Allah ya sa aka busa ƙaho na tashi, za ka ga mutane suna ta fita daga cikin ƙasa, kuma za su fito a birkice. Mutum na fita kawai zai ruga a guje. Ina fata an gane. To idan yanda Allah zai fito da tsirrai daga cikin ƙasa, to mene ne abun mamaki don ya ce zai tada wanda ya mutu? Wannan raddi ne ga kafirai kenan. Shi yasa dole mutum ya yi imani da cewa akwai mutuwa, akwai hisabi, akwai tashi daga cikin kabari, akwai babban hisabi kuma ranar gobe kiyama Allah ta'ala ya bamu aljanna to waɗannan ababan duka da Allah ya lissafa raddi ne ga kafirai da suke cewa in sun mutu ba za a tashe su ba ba kaza ba kaza ba Allah sai ya sauko da waɗannan ayoyin yana musu raddi na halicci sama na halicci ƙasa na saukar da ruwa na fidda sirrai idan waɗannan ababan ba ku san wanda ya aikata su ba ko kuma kun yarda Allah ne yayi dan hatta kafirai Allah ce wal in khalaq wa insa wal insa altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah da zaka tambaye su wannan saman wa halicce ta sai su ce maka Allah ne wa halicci ƙasa Allah ne wace kawo dare da rana Allah ne wace kawo ruwan sama wace kawo zafi da hunturu da kaza duk Allah ne yake yi to inda Allah yana da ikon aikata wannan to dan me ba za ka yadda kuma ya ce a bauta mishi ba shi kadai kar a masa shirka zai kashe ka zai kuma tashe ka zai ma tamboyi sannan zai kara fidda kai daga cikin kabari kuma ranar gobe kiyama shine amfanin lissafa waɗannan abubuwa Allah ya kara mana imani sai Allah ya ce mi
كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد
Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai mai da mu cikin kissoshin wasu daga cikin kafirai da suka karyata annabawan su dama qur'ani a kullun abin da ke cikin qur'ani shine umarni da hani bayan umarni da hani sai kuma kissoshi da labaru na mutanen da suka gabace mu dan mu ji wani abin da suka aikata Allah ya azabtar da su ko ya halakar da su dan mu guje shi ko mu ji wani abu wanda mamune suka aikata Allah ya tsiratar da su ko Allah ya ba su sakamako kyakkyawa dan mu ma mu aikata dalilin kawo kissa cikin Qur'ani ba ana kawo kissa bane wai dan a shayar da kai kishirwan labari da kake son ji ko a kosar da kai kishirwan kawai jin labari a'a Allah na kawo kissa ne dan daukan izina ina fata an gane in aka baka labarin wani sahabi ko wani bawan Allah na gari kai kokarin aiki da labarin da aka baka kai ma ka kwatanta in an bada labarin wani kafiri Abu Jahalin ko Abu Lahabin yayi kaza Allah ya tsire mishi ko yayi mummunan karshe ana bada labarin ne dan ka guji abin da suka aikata ba kawai dan ka bude kunne kai ta jin labari ba to zamu shiga cikin kissoshi kadan da Allah ya kawo ya fara da annabi Nuhu Allah ce kadzabal qablahum qaum nuhin kadzabat qablahum kafin su kafiran makka da suke kareta ka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai mutanen annabi Nuhu ma sun kareta shi nan Allah na kwantar wa annabi Muhammad hankali ne sallallahu alaihi wasallam idan mutanen makka sun ce kai makareci ne kai matsafi ne kai boka ne kai kaza ne tatsuniya kake yi kar ka ranka ya baci ba annabin da yazo ba tare da an masa irin wannan munanan kalaman ba annabi Nuhu alaihi salatu wassalam shine farkon manzo a bayan kasa bayan annabi Adam alaihi salam ya koma ga Allah sai da aka dauki shekaru masu tarin yawa mutane suna kan tauhidi ana bautawa Allah shi kadai bayan tsawon zamani sai mutane suka fara lalacewa aka fara sabon Allah aka fara shirka aka fara kaza aka fara kaza daga lokacin da duniya ta lalace Allah sai ya turo annabi Nuhu shi yasa ake cewa farkon manzo sai a ce annabi Nuhu amma farkon annabi shine annabi Adam shine farkon mutum kuma shine farkon annabi amma shi manzo shine mutumin da Allah ke aiko shi wurin waɗansu mutane yazo da littafi yazo da shari'a sabuwa ya kira su zuwa ga tauhidi ina fata an gane amma ga annabi Adam yaushe wurin wa aka aiko shi ai shine ma farko a cikin mutane an fahimci wannan abin da kyau daga nan sai matarsa kuma sai yayin shi annabi Nuhu ya zauna kusan shekara 1000 yana wa'azi shekara 1000 fa a cikin suratul ankabut yace mun aika annabi Nuhu zuwa ga mutanen shi falabitha fihim alf sanatin illa 50 aman fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun ya zauna cikin mutane yana gargadi shekara 1000 illa 50 aman daga nan zaka san lalle da mutane suna dadewa yanzu zai wahala kaga mutun dan shekara 80 shekara 80 yana wahalan samuwa kafin kaga dan shekara 80 ko 90 sai ga basu da yawa sai ga anguwa gaba ɗaya ba dan shekara 90 ko shekara 100 haka ne ko ba haka ba to amma a da kuma za a samu mutun ya shekara 500 600 700 har 1000 kuma da karfin shi da komai yanzu dan shekara 100 ma ya yake to balle dan shekara 1000 to annabi nuhu shekara 1000 fa na wa'azi ne kawai ba shekarun aihuwan shi bane ba amma duk da haka fa mutane kadan ne suka imani da shi mafi yawan abinda malamai suka ce mutum 80 shekara 1000 yana wa'azi mutum 80 sun musulunta dan Allah duk shekara mutum nawa suke musulunta idan ka dauki shekara daya a ce mutum daya ma zai musulunta ya kamata a ce kusan mutum 1000 ne za su musulunta ina fata an gane amma zai shekara yana wa'azi ba wanda ya saurare shi to shi yasa kai mai wa'azi ko mai kira zuwa ga tauhidi ko mai kira zuwa ga sunna dan mutane ba su amshi kiranka ba ko ba a saurare ka ba yau ga annabi ya shekara guda ma ba wanda ya kula shi a masa dariya a ce talauci ne a ce kaza ne ba abinda ba a fada a ce abai da lafiya ya samu tabin hankali to irin wannan an yi wa annabi Nuhu kai ma in an maka annabi Muhammad karka damu amma karshe kun ga me Allah ya yi ya halakar da su gaba ɗaya da ruwan dufana Allah ya aiko da ruwa ya halakar da duniya gaba ɗaya ba wanda bai halaka ba sai wanda yake cikin wannan jirgin ruwan hatta dan shi da matarsa sun halaka dan shi ma kafiri ne shi annabi Nuhu matarsa ma kafira ce ta kita musulunta akwai bala'i sama da wannan ga bala'i na zuwa yana kiran dan ka zo ka shiga jirgin ne yace shi ba zai shiga ba Allah ya aiko da ruwan dufa ne ya halakar da duniya gaba daya in ban da wanda suke cikin wannan jirgin wanda suka imani da shi sannan abu na biyu wa ashabur rassi da ashabur rassi ana fassara shi da ma'abota rijiyar rassu rassu din suna ne na rijiya to malamai sun yi sabani dangane da ma'anan ashabur rassi akwai maganganu masu tarin yawa amma guda uku daga ciki akwai malaman da suka ce ashabur rassi waɗansu mutane ne daga cikin mutanen annabi salihu daga cikin samudawa mutanen annabi salihu wanda Allah ya aika musu da wani manzo ya kira su zuwa ga tauhidi suka ƙaryata shi suka kama shi suka kashe shi suka jefa shi a cikin wannan region kuma suka binne region shi yasa ake kiransu da ashabur rass ina fata an gane shine tafsiri na farko tafsiri na biyu malaman da suka ce ashabur rass din nan sune mutanen da Allah ya ba da labari cikin suratu yasin ashabu yasin kenan da Allah ya ce wadarib lana mathalan wadarib lahum mathalan ashabal qaryati yaj'ahal mursalun waɗannan alƙaryan da Allah ya aika musu da manzanni fa'azzazna bi thalithin faqalu inna ilaykum mursalun fakadzabuhuma suka ƙaryata wannan annabawan da Allah ya aikata musu guda biyu ya aika musu suka ainihin ce maƙaryata ne to sune ashabur rass wannan yana daga cikin maganan wasu ma wasu malamai suka ce ashabur rass sune ashabul ukhdud wanda Allah ya bada labari cikin wasama'i zatul buruj wal yawmil ma'ud wa shahidun wa shaqutila ashabul ukhdud to ashabul ukhdud sune ashabur rass ana wannan shine ra'ayin ibnu jarir at-tabari to su wane ne ashabul ukhdud akwai hadisi ingantacce da annabi ya bada labarin ashabul ukhdud an yi wani sarki a wani zamani daga cikin banu isra'ila kamar da annabi ya bada labari shi wannan sarkin mutanen shi sun dauke shi a matsayin Allah har ana bauta mishi bai yadda akwai abota wani ba in ba shi ba duk mutanen wannan garin kawai shine Allah su to amma babban abin da sarkin ya dogara da shi kuma shine wani boka komai shi yake mishi kun san akwai fir'auna daga cikin gadaran shi akwai boka yi to ana nan akwana a tashi boka he tsufa duk wanda ya tsufa tukuf shi da kanshi ya san ya kusa mutuwa haka ne ko ba haka ba amma kar ka ga wani tsoho kace ya kusa mutuwa wallahi sai inda karfin shi ya kare akan ka sannan kuma tsufa din kana iya ganin tsoho ya shekara 70 80 a ce maka jikan shi ya rasu haka ne ko ba haka ba ana haifan yaro kafin suna ma ya rasu to ashe tsufan ba shine tabbacin za a mutu ba alamu ne na lalle da an sha miya an sha jarmiya irin ta Buhari ko to shine wannan tsohon da ya ga ya kusa mutuwa sai ya ce wa shi wannan sarkin to ranka ya dade fa ni shekaru sun ja kuma na kusa mutuwa kaga in na mutu asirin ka zai tono na duk abin da kake ni nake maka to ka kawo wani yaro matashi mai hazaka da kaifin basira duk safin da nake na koya mishi idan ya koya koda na mutu sai ya ci gaba da maka aiki sarki sai ya karbi wannan shawara zan kawo kissan ne a takaice hadisin na da sai da ya karbi wannan shawaran aka kawo yaro aka fara koya mishi bokanci to sai zamto yaron idan ya taso zai tafi wurin wannan bokan kullun da safe yake tafiya idan ya wuni kamar makaranta ne sai da yamma sai dawo gida sai akan hanyar da yake tafiya akwai wani habaru min ahbaral yahud wani malami daga cikin malaman yahudawa shi kuma yana zaune yana karatu kullun yaron yana wucewa ta wurin shi to ka san yaro da kaman neman sanin abu akwai yaran da suna da yawan tambayoyi to malaman tarbiya suka ce in yaro na da yawan tambaya kar a dinga kwaban shi a dinga bashi amsa alamu ne zai ilimi amma a yanzu da yaro sai a buge bakin shi wai shikenan sai ya tashi a dolo amma in yaro kika tambaya a dinga bashi amsa amsan kuma kar a mishi ƙarya kun fahimci wannan abin da kyau duk amsan da zaka ba yaro kar ka mishi ƙarya shi yasa na ba ku labari bara na wani yaro da baban shi da yaro ya tambayi mahaifin shi baba me yasa da kanka yayi fari bi ma'ana duk furfura akan baban shi ko kuma yace naga kanka ya fara fari wani farin gashi na fitowa to madanin baban ya gaya wa yaron gaskiya sai yace da shi ai wannan farin gashin da kake fitowa kai ne kullun in ka bata min rai ne fushi sai farin gashi ya fito haka wannan ƙarya ne sai yaron yace to shi yasa na kan kakana yayi fari sol kun gane ma'anar magana yace shi yasa na kan kakana yayi fari to wa yake bata kakan shi rai baban shi kenan indai yaro in ya bata baban shi rai kanshi zai yi fari sai yaro ga kan kakan shi fari sal to lalle baban shi yana da matsala kenan kun gane ko to in yaro ya tambaya a gaya masa gaskiya in kuma abin da hankalin shi ba zai dauka bane a san dabaran da za a mishi amma kar a mishi ƙarya to yaro daga cikin yawan tambaya sai yake tambayan wannan malami me yake yi ya ga yana karatun at-taura yana ibada yana sallah yana kaza sai shi malamin sai ya ga wa yaron ai wannan shine addinin Allah addinin Annabi Musa yaro ya ce to wani irin addini ne wannan ni kuma ga makarantar da nake zuwa ga abin da ake koya min tsafe-tsafe sai ce to wancan addinin ƙarya ne Allah baya son wannan abu sai ce to ina so na koyi wannan din ma yaro zai koyi ilimi biyu kenan ko to sai yaro in ya taho sai ya tsaya a wajen malamin ya koyi karatu sannan ya ci ya tafi wurin boka to sai zamto in ya je wurin boka a makare bokan sai makar sai madadin ya zo karfe 8 na safe sai ya zo karfe 10 to madadin bokan ya tashe shi karfe 4 sai ya tashe shi karfe 6 to in ya dawo gida sai a ce me yasa ya makara in ya je wurin boka ya ce me yasa ya makara sai ya gaya malamin shi shi fa yana cikin damuwa in ya je gun bokan ne yana mishi fada in ya koma gida ana mishi ce to abinda zaka in ka je gun boka kace a gida ne aka tsaya da kai aiki shi yasa baka zo da wuri ba idan ka dawo gida a makare kace bokan ne karatun yayi tsayi yau safe safe sun yi tsayi shi yasa baka dawo da wuri ba sai aka tafi a haka yana koyan ilimin addini na at-taura yana koyan bokanci to bayan tsawon zamani sai wata ran ya taho yana tafiya yana kan hanya sai ga mutane sun taru a wani hanya kowa na tsoron wucewa aka ce zaki ne ya fito ya hana mutane wucewa yaron sai ya ce to a yau kan zan yi wa kaina jarrabawa zan ga idan addinin wannan malami shine gaskiya yau zan gani idan addinin bokar nan shine gaskiya ma yau zan gani yaron sai ya dauki dutse yanda tinkari inda wannan zaki yake jama'a an taru kai yaron nan baka da hankali bai kula kowa ba shi ya san abin da yake da ya je sai ya daga dutsen ya ce ya Allah ina roƙonka idan addinin wannan malamin gaskiya ne idan na jife wannan zakin Allah sa ya mutu idan kuma addinin bokan ne gaskiya Allah sa kar zakin ya mutu yaro da ya daga dutse yau wurga yana samun zaki kawai sai fadi ya mutu to kaga wannan iko ne kawai na Allah in dai ba bindiga bane ko bindiga ba ta kashi zaki dan harbi guda daya balle dutse a take zake fadi ya mutu jama'a kawai sai ana ta tafi ana murna ka yaron nan waliyi ne to yaro da ya koma wurin malami sai ba shi labari to fa yau ina tahowa ga abin da ya faru ta malami yace ta lalle akwai matsala daga nan abin nan ɗin ka zai bayyana an gane ko sai ce to abin da zaka yi shine duk lokacin da wani abu ya taso aka gane to karka ce ni na koya maka domin za a kai matakin da zaka fara rigima da wannan sarkin an fahimci wannan abin da kyau yace karka kuskura ka ce ni ne malamin ke gaya mishi karka gaya musu cewa ni na koya maka ilimin at-taura ni na gaya maka cewa shirka da tsafi ƙarya ne ana nan yaro sai ya zamto ya fahimci addini hakikanin fahimta ya fara karantar da mutane cewa fa addinin da sarki fa ba Allah bane Allah shine ya halicci sama da ƙasa ya aiko at-taura da annabi Musa kaza karshe dai abu yazo ya bayyana sarki sai aka kama wannan yaro waye koya maka yin shiru waye karshe dai ce malam wane ne ya koya mi aka ji aka kawo malami aka kashe shi ba abinda ba yi ba na zalunci da rashin mutunci aka kama yaro aka mishi duk azaban da za a mishi dan ya bar wannan addini shi kuma yace ba zai bari ba an dauke shi an tafi da shi cikin teku dan a jefa shi a cikin teku ya halaka kifi ya cinye shi yaro sai ya ce Allahumma kfinihim bima shi'ta ya Allah ka kare ni daga sharrin waɗannan mutanen daga abin da kaga dama jirgin ruwa sai dinga tangal duk ya kifar da su ya kuma dawo da yaron bakin teku da ikon Allah an dauki yaron an tafi da shi kololuwan dutse dan a wurgo shi kasa ya fade ya mutu sai da aka je saman dutsen karshe yaron ya ce Allahumma kfinihim bima shi'ta ya Allah ka tsiratar da ni ka kare ni daga sharrin waɗannan mutanen da abin da kaga dama haka dutsen ya girgize ya zubar da mutanen gaba daya shi kuma kamar an sa masa kuran karfe magarar ya rike shi duk suka halaka gaba daya ya sake ya dawo karshe shi abin da yaron ke so ba wai ya kubuta daga wajen shi wannan ba a ya tauhidin mutanen gari zai kubuta ya za a yi mutanen gari su gane cewa wannan sarkin ba Allah bane ba sai ya ce wa sarki to idan kana so ka kashe ni zan baka formula yanzu shi zai faɗi yadda za a kashe shi amma kuma akwai hikima a ciki ya yadda ne ba da rayuwar shi don kubutar da tauhidin mutane ya kubutar da mutane daga shirka sai ya ce wa sarki ka tara duk mutanen garin nan ayye kuwa a ce a taru a kofar sarki a zo a daure ni a dauko kibiya a harba amma kafin a harba a ce bismillahi rabbil gulam da sunan Allah ubangijin wannan yaro to shi sarki babban burin shi ya kashe yaro hankalin shi ya bata cewa za a gane ba shi bane Allah dan ya ce bismillahi ko ya bada umarni an ce bismillahi kuma an ce ubangijin wannan yaron ashe ba kai bane ubangiji kenan shine dabaran da yaron ya mishi da aka zo aka daura yaro aka dauko kibiya aka harba bismillahir rabbil gulam tana samun shi kawai take sai rasu dukkanin dubban mutanen da suka zo kallo sai suka dinga amanna bi rabbil gulam mun yi imani da ubangijin wannan yaro an kafirce wa sarki kenan sai ya zama sarki ya ce tab ai na ji ga aiki da ya ma bar yaron da abi mishi alheri yanzu duk garin an mishi tawaye to yana fata an gane duk gari an mishi tawaye a ƙarshe sai aka tona manya-manyan ramuka aka hura wuta a kamo mutum sarki ne Allah ko ubangijin yaro in kace sarki ne a sake ka in kace ubangijin yaro a wurga ka cikin wannan rami ina fata an gane shine Allah ya ce qutila ashabul ukhdud annar zatil waqud idhum alaiha qu'ud har aka kamo wata mata da danta dan jariri wanda yake shan nono ana janta tana kokarin kwacewa dan nata yace babu ki ki hakuri aljanna zamu tafi yaro ne yana cikin jarire da suke magana da nasin wannan hadisi an fanci abin da kyau to shine ibnu jarir at-tabari yace ashabur rassi sune waɗannan mutanen wannan shine abin da ibnu jarir ya zaba cikin tafsirin shi amma ibnu kasir Allah mishi rahama shi ya saba mishi an gane ko yana ganin wannan kauli ne ba'id to a takaice isa ashabur rass na ga muku manganu guda uku ne masu karfi yanzu na kawo guda nawa guda biyu zamu bar guda daya sai in Allah ya kai mu gobe mu karisa guda daya mu ci gaba da ainihin a maganganu akan sauran ababan da ayan ta lissafo kafin na akwai wanda kuka ya shigo yanzu wanda dan uwanmu ne kuma aminin mu ne daga cikin manyan daliban Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa a Kano hafizahullahu wara'a a Sheikh Hamza ya kawo ziyara daga Kano ya zo dan ya gaida malam wanda suna cikin the closest mutane na malam ina fa aminan shi ainihin a harkan gogormaya da kuma da'awa to da yazo shi kirani yace yana so mu hadu mu gaisa jiyan Allah bai yi ba yanzu na ina hanyar nan kuma sai ƙara kira na malam mutun ne mai zumunci sai nace to zaka ina kan hanyar zuwa wurin karatu masallacin miyati akwai tafsirin mata na safi ce da insha Allah zai zo ya gaisa da mu to ina ga zan yi amfani da wannan dama na ba malam ko in mintuna ne dan ce wani abu minti nawa rage mana malam minti 10 to shikenan insha Allah malam zamu baka in mintuna ka dan ce mana wani abu sannan kuma sai ai addu'a insha Allah sai mu tashi jazakumullahu khairan ala wa sala
alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala man talaka al qur'an min ladun hakimin alim nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in qad ballagha ar risala wa adda al amana wa nasaha al umma وترك الامه على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك وبعد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته لفرقو منا غوديا ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya hada mu a cikin wannan masallaci mai albarka wanda bana mantawa a shekara ta 2015 kenan muna tare da Sheikh Muhammad bin Uthman a cikin wannan masallaci bisa jagorancin dan uwa Malam Ahmad Allah ya saka masa da alkhairi wanda an zo mun zo wannan masallaci an yi wa'azuzzuka an yi abubuwa sosai wanda daga baya kuma muka koma Kano in ban manta ba a lokacin ina jin tun wannan lokacin gaskiya ban ƙara zuwa wannan masallacin ba sai yau a kuma cikin wannan shekarar abu na biyu kamar yadda malam ya bayani kun san yan uwantaka ta addinin musulunci ta fi kowace irin yan uwantaka yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nuna mana muhimmancin yan uwantaka da muhimmancin mutun ya kasance musulmi dan uwanka to kusan babu wani abu da yake sama da wannan al'amarin idan aka kwatanta da wanda yake ba shi ba to yasa haduwar mu da malam Ahmad Allah ya saka masa da alkhairi wato haduwa ce wacce take doguwa da daddiya kuma kara dankon alakar mai karfi ita ce alaka ta Sheikh Jafar Mahmud Adam Allah ya ji kansa da rahama. Malam Jafar Mahmud Adam Malam Ahmad ya lazumce shi ya yi mu'amala da shi ya kuma tsotsa abubuwa da yawa na abin da ya shafi karatuttuka tun daga tafsirin alqurani ta tafsirin nan da kuke gani duk yana da alaka da wannan. To kuma mun dade da malam sama da shekara wajen 20 da wani abu zan ce baya da dai shekarun namu ba su da yawa. To amma mun dade da malam Jafar Allah ya ji kansa da rahama kuma ko da malam yake wannan maganar na kisar ashabul hudud innan lokacin da muka zo tafsirin suratul buruj sai da malam ya tsaya ya kawo mana wannan hadisin ya raja hadda abin da malamai suka yi maganganu da sauran su kai wannan abin ne ya dinga faɗo min kawai na dinga tuno shi da sauran al'amura masu alaka da wannan. So mun shiga tashin hankali da bala'i da bakin ciki da takaici da damuwa don da daddaren nan muna tare da malam Jafar har kusan karfe 10 na dare. Duk yawancin malamai da suka zo da aka yi lacca sai da muka raka su suka tafi su Dr. Bashir su Malam Aminu Daura da ragowar malamai muka da sake dawowa masallaci da malam Jafar Allah ya ji kansa da rahama. Sannan ya dauki takalmin sa bana manta muka rako shi kofa irin wannan haka idan ya shigo ta nan sai muka raka shi haka sai ya tafi gida. So, na dawo bana jin dadi sai kawai da asuba sai aka kira ni a waya akwai Ma'mun kanin malam Jafar ne da ka gan shi kaga malam Jafar kanin sa ne wanda suke baba daya sai kira ni ce Malam Hamza ne ce na amin ce an harbu malam idan ka sa gane wani malam yake magana kota ban gane ba an harbi malam na cewa na malam malam kaza kuma ana sa ran ko ana kyakkyawan zaton ma malam ya mutu. So abubuwan da ya ba su da dadi Allah ya ji kan malam Allah ya gafarta masa shakka babu mun amfana da irin abubuwan da malam Jafar ya ce sa kullun naji tafsiri ko naji ana magana tafsiri wato wanda yake fara fado mun shine malam Jafar Allah ya ji kansa da rahama. Abu na biyu a gurguje duk da cewa iyayen mu ne da ƴan uwan mu mata anan da tsokaci zan yi akan al'amura guda biyu. Abu na farko shine a jiya da daddare akwai wata da muka yi waya da ita kusan karfe 10:30 zuwa 11 dai da wani abu makamancin haka akan cewa da ƴan uwanta da wasu kawaye ko wasu masu alaka da ita suna takura mata akan cewa me yasa bata aure mai kudi ba ko ta yi aure amma kuma ana ganin kamar kamanninta da tana gayu tana sa kaza tana sa kaza tana sa kaza irin waɗannan abubuwan yanzu babu su. So ɗaya daga cikin su ma take ba da shawara tace kin ga ke kawata ce aminiyata saboda ina baki shawara ya kamata a ce wannan auren ma ki kashe shi ce ta kira ni hankalinta a tashi tace ka ji wani ya ce kaza wajen mutum hudu wannan ita ce ta biyar tace to abinda nake so da ita tsakaninta da Allah suna zaman lafiya da mutumin nan tace eh duk abinda ya shafi addini dai dai gurgudu ana yi a wannan gidan eh abin ciwon na iri yake kama ta haramun ne ko halak ne tace tana kyautata ma Allah zaton halak ne nace to ya yanayin sallah da yanayin mu'amala da yanayin kaza tace duk alhamdulillah masha Allah daidai gurgudo muna rayuwar mu cikin jin dadi da kyautatawa da mutuntawa da imantawa tace to ki rike mijinki kuma ki rabu da duk waɗannan wanda zai baki shawara ko wani abu makamancin haka ma'allin shahid dai wato mun shiga cikin wani zamani da wani yanayi da abin yana bani mamaki kware da gaske a ce wai abin da ake kallo a gidan aure shine kudi. Kudi ba abu ne mai muhimmanci ba don da kudi abu ne mai muhimmanci ko shakka babu da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kowa kudi a duniya amma hadisin ummu na Aisha ingantacce tace sai mi wata uku a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba mu dora abinci ba wani lokacin gurasa za a ci wani lokacin garin kwaki za a ci wani lokacin kaza za a ci wani lokacin kaza za a ci an hakura idan ma aka dan samu abin da za a ci aka gamu da waɗanda suka fi gidan bukata to Aisha takan gabatar da wannan kamar yadda hadisai suka tabbata radiyallahu ta'ala anha. So ko shakka babu bukatar majihaji sallah gidan da mace za a zaunar da ita a nuna mata sallah a nuna mata ibada a nuna mata kyautatawa a nuna mata kaza da kaza da kaza da kaza da sauransu wannan shine babban abin da ya kamata a ce ayi la'akari da shi musamman abin da ya shafi zamantakewa ta aure ta yanzu. Harkar kudi muna ganin yanayin yadda al'amuran suke mutum wani ma zai tashi yaje ya samu kudi wanda yake mara kyau akwai wata mata da muka taba samun irin wannan case din a Kano yana samun kudi ta hanyar da bata dace ba da haka sai take kokarin yunkuri ita gaskiya ta gaji da wannan auren me zai hana ta samu miji nagari wanda zai nuna mata yadda za ta yi sallah da ibada da biyayya ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da dabi'a kyakkyawa saboda haka a wannan gurin sai ya zama da cewa ƴan uwanta mata suka dinga ce mata ke ina ruwanki ai wala taziru wazratun wuzr ukra ka san ana irin wa'azin mata yake tashi ta kawo hadisi wala taziru wazratun wuzr uzra ai ke ba ruwanki da irin waɗannan abubuwa abin da ya shafe ki ai kowa kabarin sa daban ke dai kawai ki ciki shaki kwanciyarki ba abin da ya sha miki kai to kaga ko shakka babu wannan ai akwai damuwa kware da gaske dangane da a ce an kalli rayuwa kawai shine abinda ainihin wato ake kallo kuma mu kullu abinda muke ga mu bangaren mu maza mu da muke yin abinda ya shafi raban gado wallahi malam abin zai baka mamaki akar makalla zaka zo ga yara ana bin mahaifin su kudi akwai yaran da na sani sai da yaje kabarin baban ba a cikin garin Kano ya tsaya akan kabarin yace ana binka kudi ba za mu biya ma ba in wutacce ko azabar kaje kai tici to irin wannan ne zaka ce bari ka je wai ko ta ina sai ka samu kudi ka kawo gidanka ka ciyar da iyalanka ka ciyar da ƴaƴanka abinda yake ka san sabon Allah ne subhanahu wataala saboda duk wanda yazo daidai gurgurdan rayuwa abinda Allah madaukakin sarki ya kaddara a karbe shi a raye da shi domin ana buƙatar kyakkyawan ƙarshe abu na ƙarshe da zan yi magana shine wato annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi magana dangane da mace wacce take ainihin wato ta gare almar'atu salihah sai ki bude kunne in Allah ya sa kina cikin wannan lissafin to alhamdulillah idan baki a ciki sai ki kokari ki ga ya za a ki shiga cikin sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce almar'atu salihah man idza nazarta ilaiha sarratka mata ta gare ita ce wacce idan mijinta ya ganta sai ya ji dadi da ya kalle ki sai ya ji kai alhamdulillah kai wallahi nagode Allah tana da kaza tana da kaza tana da kirki tana da mu'amala tana da tsafta tana da kaza wa idza amartaha ata'atka idan kace wance yi tayi idan kace bari na bari wa idza ghibta anha hafizatka fi nafsiha wa malika idan kuma baka nan za ta kiyaye kanta ba za ta dinga magana da maza tana kwarkwasa ba ba za ta dinga leke kofar gida ba in ta tafi kasuwa ba za ta dinga abin da bai dace ba ko wani abu makamancin haka ballantana wani ya ganta ya ce kai wancan kyakkyawa ce ko wacce kaza ce ko kaza ce sannan kuma za ta tsare maka dukiyarka ba za ta yi maka almubazzaranci ba ba za ta diba ba ba za ta saba wa Allah ko Annabi sallallahu alaihi wasallama ba zai zaman to dai wato tana biyayya dangane da al'amura da suka shafi addini baki daya to muna roƙon Allah ya saka malam da alkhairi tunda ka wanda suka kafa wannan masallaci da su malam da suke ta bada gudunmawa da sauran malaman mu da ku waɗanda ka halarci wannan tafsiri Allah ya saka da alkhairi da masu daukan bidiyo da ƴan agaji da dukkan wanda yake bada gudunmawa akan wannan tafsiri ya tabbata muna roƙon Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi Allah kuma subhanahu wataala ya sanya mana a cikin mizanin mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
Allah ya saka da alkhairi da wannan zamu yi addu'a saboda lokaci malam kuma kai ne matafi kai kamata ka mana addu'a muna godiya da wannan ziyara Allah ya sanya cikin mizanin hasanat
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الخطايا ونتوب إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا واغفر لنا ما أخرنا واغفر لنا ما أعلنا واغفر لنا ما أسررنا واغفر لنا ما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت وكاتمنا الخير الله بيامنا الله أبنجي أنت أما أتكن ونن وطا الله يسامو داتي دغنر ليلة القدر مرسى لافية مو أبنجي الله كباس لافية dukkan mai damuwa a cikin mu baki daya a wannan masallaci Allah yayi masa damuwarsa dukkan mai bukata a cikin wannan masallaci ubangiji Allah yayi masa wato Allah ya biya masa bukatarsa dukkan wanda yake da wata damuwa dangane da iyalansa ko matarsa ko ƴaƴansa ko mijinta ko neman aure ko wani abu makamancin haka to ubangiji Allah ka biya mana wato baki daya ya ubangiji Allah ka bamu lafiya Allah ka bamu zama lafiya Allah ka bamu lafiya Allah ka bamu zama lafiya wannan gari na Gombe ubangiji Allah ya kare musu albarka malaman mu baki daya Allah ya saka musu da alkhairi iyayen mu Allah ka sa su a aljanna ƴaƴan mu Allah ka yi musu albarka Allah ka raya su tafarki na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم ربنا بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله